وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من الخميس ترى نوتن ترى أنا وقت رمضان إجراء دموت أيام الريحة دا أربعين دبق ودا تيدي دي دا شرين بشيدة لكو شرين بشيدة نوتا بيو ميلادية دبو بيو دا شرين بشيدة أجيا منا تكيو سورة الحشر كما من أعني أكريشان آية بيو أشكي منا سورة وَنَعْمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فاعتبروا يا أولي الأبصار. يوم ذا متاشي فرق آية أكو أولا سورة بالبركة وشك كدودين ما كما يبكش ولا شيء. السلام عليكم الله يكار أمان الله فيها جميع سوفانا وصول البركة أمين الله يساء الجنة مقومة لكوبة كدا يسيدان الله ما لئنا روحي أو هو susani cikin addu'o'i Allah ya bani haihuwa to Allah mana tawassuli da karatun da muke a wannan wata mai albarka da ayyukan mu nagari a wannan wata Allah ya biya miki wannan bukata taki da dukkanin masu bukatu irin naki waɗanda suke bukatar haihuwa Allah ka azurta su da ƴaƴa nagari managarta masu amfani waɗanda kuma suke da ƴaƴan Allah kai musu albarka ka shiryar da su ka ɗora su a kan tafarki madaidaici da mu baki ɗaya da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Ana roƙon malam da ƴan uwa su saka ɗaya daga cikin ƴan uwa da zai jarabawa ci gaba a wurin aiki a addu'a da fatan Allah ya ba da sa'a. So Allah ya bada nasara ya bada kyakkyawan sakamako kuma ya ƙara ɗaukaka da ci gaba da sauran duk masu buƙatu baki ɗaya Allah ya biya. A za mu tashi a farkon aya ta uku faɗin Allah ta'ala wa laula an kataba Allahu alaihimul jala ala rahman rasulillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب.
الله سبحانه وتعالى يقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء بعد أن لا متوك تنصركي يا أكنت قورا da fitarwa daga cikin gari ga waɗannan Yahudawa ba la'azzabahum fid dunya da tun a duniya Allah ta'ala ya azabtar da su. Sai sha Imam al-Qurtubi yace abinda ake nufi laula annahu kaza ba dan Allah yayi hukunci annahu sayujlihim an dari ma'ana za a fitar da su daga gidajensu ko unguwarsu a kore su ba wa annahum yabqawna muddatan kuma Allah ya hukunta za su ci gaba da rayuwa wani lokaci fa yu'minu ba'dhum har a samu wasu daga cikin su ma su yi imani daga baya wa yuladu lahum man yu'min kuma ta yi wasu su haihu waɗanda za su yi imani ba dan Allah ya hukunta wannan tuntuni ba da Allah ya azabtar da su tun a duniya, kamar yadda aka azabtar da Yahudawan Banu Qurayza. Ai kaga su Yahudawan Banu Qurayza halaka su aka yi gaba ɗaya, domin bayan sun gama ƙulla abin da suka ƙulla da Qurayshawa har aka yi yaƙin Khandaq. Bayan an kammala yaƙin, manzala ya baro Khandaq da sahabbai, sun dawo cikin Madina, an fara goge jiki, wani yana wanke jikinsa, manzala yana zaune yana alola, sai kawai sahabbai suka ga wani mutum a farin doki da fararen kaya da rawani da takobi a rataye, tun da suke ba su taɓa ganin mutum irin wannan ba. Yana zuwa sai yake da manzala har kun aje makamai, sai annabi ce imana tun da yaƙi ya wuce, sai ce ya mu ba mu aje makamai ba. Sai annabi ce to yanzu ina aka nufa, sai ya nuna unguwar Banu Qurayza ya ce can aka yi, sai ya wuce gaba. Sai manzala ya kalli sahabbai ya ce duk wanda yake ji yake biyayya kada la'asar sai masa sai a Banu Qurayza. Ashe wannan mai rawanin Jibrili. Ma'ana mu ba mu ajiye makami, ma'ana mala'iku ba su ajiye ba, ga inda aka ce a wuce. To mala'iku ba su ajiye ba, ina kuma jama'a za su ajiye, su ba za su ajiye a kan sa. Ba su yadda da hukuncin Allah ba, su yadda da hukuncin da Allah zai yanke musu ba. Manzala ce hukuncin wa kuka yadda da shi, suka ce Sa'ad ibn Mu'adh. Shi kuma a Khandaq an harbe shi a jijiya a hannu. Annabi ya kafa masa tanti a masallaci ya sa ana masa ana jinyarsa. Sai annabi ya tura ya ce a je a ɗauko shi. Aka ɗauko shi daga can Madina, cikin Madina daga masallacin annabi. Ana kawo shi manzala ya ce da sahabbai ƙumu ila sayyidiku. Ku tashi ku taro shugabanku. Bayan an taro Sa'ad ibn Mu'adh, manzala ya ce waɗannan ba su yarda da hukuncin da zai yanke ba. Ko hukuncin da Allah ya yanke, hukuncinka suke so. Abin da yasa suka ce hukuncinsa saboda mahaifiyarsa ta fito daga Banu Qurayza, sai suke tsammanin ko zai ɗaga musu ƙafa. Sai ce to tun da haka ne ni na yanke hukunci a bincika duk wanda ya balaga daga cikinsu a kashe shi. Mazan matansu da 'ya'yansu a mai da su bayi. Sai manzala ya ce ka yanke hukuncin da Allah yanke a saman bakwai. Hukuncin da Allah yanke. To kaga su da Allah bai rubuta a Qurayza ga kashe su. Har wani daga cikin wato sahabban manzala Al-Qurazi ya ce cewa Allah ya taimake ni a lokacin annabi ya sa a bincika duk wanda aga ya fara fito da gashin gaba a maza a kashe shi. Ya balaga wanda bai fara ba a iyalin shi, ni shi Allah ya taimake ni ban fara gashin gaba ba. Ƙarshe ya zama musulmi yana cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam. To shine abin da Qurazi ya ce ba dan su waɗannan Banu Nadir Allah ya hukunta dama ƙurarsu za a yi daga Madina su fita su koma wani wuri, kuma daga baya wasu daga ciki su yi imani, kuma su haifu ko kuma su haifu waɗanda za su yi imani, su ma la azaba hum fid duniya, da tun a duniya Allah ya azabta da su. Wata irin azaba? Malamai suka ce abin da ake nufi da azaba, azaba da za a gani ta za'iri, ba wai azaba daga sama ba, a'a shi ne kisa. Wasu daga ciki a kashe su, wasu a ribace su a maida su fursunoni, wasu a wulaƙanta su, da tun a duniya Allah ta'ala ya ƙaddara a yi musu wannan. Amma duk da haka walahum fil akhirati azabun nar, azabun wuta ta tabbata gare su a duniyar lahira. Me yasa Allah ya tsara wannan azaba a kansu? Allah ya ce zalika, wannan azaba da Allah ya rubuta zai tabbata a kansu ba don komai ba, saboda sababin bi annahu, saboda sababin cewa su shaqullah wa rasulu, sun saba ma Allah da manzansa, sun yi tawari tsakaninsu da Allah da annabi. To wanda ko ya saba ma Allah da shi ce makomarsa azaba. Shi da Allah ya ce wa man yushaqillah, duk wanda ya saba umarnin Allah, ya yi fito na fito da dokarsa, ya yi tawari da Allah, fa inna Allah shadidul iqab, Allah ta'ala mai tsananin hukuma ne da shi. Shi ya sanya Allah ya kaddara waɗannan za a kore su, sannan kuma za ta haɗu da mummunan azaba a gidan na'ira. Allah ya tsare.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
إمام القرطبي يجي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا فتاة zuwa wannan unguwa ta Banun Nadir ya fita ne a watan Rabi'in al-Awwal a farkon shekara ta hudu bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da manzo Allah ya fita sun kuma sai suka killace kansu cikin wannan ganuwa ta su. Ma'ana suka shiga suka kulle garin dan kada a iya shigowa a cutar da su. To wannan ya sanya mazala ya umarni a yanke wasu daga cikin itatuwan dabinin da suke da shi, mana wasu daga gonakin nasu, a kuma ƙona wasu daga ciki, wanda wannan yana ɗaya daga cikin abinda ya ɗaga musu hankali. Sa'an nan kuma Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salul jagoran munafukai ya gaya musu cewa idan Annabi ya yaƙe su su ma za su zo su taya su su yaƙi Annabi. Amma bayan manzon Allah ya fita su sun rudu da ɗan Ubayi ɗan Salul, sai kuma ya juya da baya ya ƙyale su da shi da sauran munafukai, ƙarshe bala'i ya afka musu. To wannan abin shi ya ɗaga musu hankali, Allah ta'ala ya jefa tsoro a cikin zukatansu. To har suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai da kake umarni kada a karnata dukiya, kana umarni da a kiyaye dukiya a killace ta, ka ana almubazzaraci. Amma kuma me yasa aka sa aka ƙona itatuwan dabino wasu kuma aka sassare su? Ai wannan ɓarnar dukiya ce, ai wannan almubazzaranci ne, ya ci karo da abin da kake faɗa. Sai Allah ta'ala yake da musulmi, ma qata'tum min linati, da abinda kuka yanki kuka sassare na itatuwan dabinan waɗannan munafikan, aw taraktumuha qa'ima, ko kuma dabinan da kuka bar shi tsaye a kan me tushensa ba ku sare shi ba, to duka wannan fa bi idnillahi, da izinin Allah kuke kenan abinda aka yi an yi daidai. Waɗanda aka sassare ba a yi laifi ba, waɗanda aka basu ba a yi laifi ba, fa bi idnillah, Allah ce da izinin Allah kuka yi, kuma Allah ya sa ku yi ne, wal yukhziyal fasiqina, domin Allah ya wulaƙanta fasiqai, ma'ana dan fasiqai su zama wulaƙantattu, su shiga cikin tashin hankali da timuwa, domin mutumin da ya ga an sassare dukiyarsa da gonarsa, to zai shiga firgici da tsoro cewa shi ma fa irin haka tana iya shafar sa. Saboda haka sai ya tabi ya nemi wato ina kuma ya dosa kenan, domin abin da ya faru ya nuna kenan shi ma ba zai tsira daga irin wannan wato bala'i ba, ma'ana Allah ta'ala zai iya sawa kenan a yi masa wannan. Shi sama da muke cewa shin kenan ya halatta a ɓarnata ko a ƙona dukiya ta abokan gaba wani lokacin idan akwai maslahar yin haka? Malamai sun ƙara juna sani, wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta, kamar yadda mai mudawwala ya tabbatar cewa ya halatta a yi haka, musamman ma idan musulmai suka fahimci cewa yin hakan yana iya ba da wata maslaha ta yaƙi. To a nan babu laifi, ana iya ƙona wasu daga cikin dukiyoyin kafiran ko a ruguza wasu daga ciki ba don komai ba, saboda wannan maslaha. Wanda shi ne ra'ayin Imamu na Malik da kuma Imamu Shafi'i, ko ma wato wasu malaman na ganin a'a ba sai lalle an yi ba, amma yin inda maslaha shi ne abin da ya fi. Don me? Saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi, kenan da laifi ne da Allah ta'ala ba zai ce wa bi idhnillahi ba. Kenan akan haka, idan akwai maslaha da ta sa aka rubuta wani abu na dukiyar abokan gaba ba laifi ba. Amma idan babu maslaha, babu buƙatar haka, to bai halatta kuma a nan a ɓarnata dukiyar ba ko a lalata dukiyar, sai a batta tana iya zama ganima ga masu imani ko suna iya amfana da ita. Amma inda maslaha to babu laifi, kamar yadda Allah ya ce fa bi idhnillah, da izinin Allah haka ɗin ya faru. Wal yukhziyal fasiqin, Allah ya ce domin su fasiƙai su samu mai su haɗu da ƙasƙanci da wato tozarci a gaban wato waɗanda suke da imani. Shi sanya ruwaya ta zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sauka wannan ganuwa ta Banin Nadir, sai ya ƙona wasu daga cikin wannan gonaki nasu wanda ake ce mata Al-Buwaira. Manzon Allah ya ƙona ta, yanzu gurin yana can ma'ana gefe da wato Quba, inda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, ma'ana wannan yankin, ma'ana a nan gonar take. Manzon Allah ya sa mata wuta, aka ƙone wasu daga ciki, wasu kuma aka barsu saboda maslaha ta wato musulmi, wanda wannan maslaha ta jawo su bane da zai suka fita. Na
وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ أَوْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد الإقرار.
الله سبحانه وتعالى بعد يا فتامة ما في إيمان الشيوة أبند أكي لقوني ونفنغري ندفي أمان النظير da dadda sai wasu daga ciki da kuma barin wasu da aka yi, duk wannan saboda maslaha ce da izinin Allah aka yi, kuma domin Allah ta'ala wato ya sa munafukan nan su zama ƙasƙantattu lafantattu. Sai Allah ta'ala ya yi bayanin wannan dukiya da aka samu ta Banu Nadir, domin bayan an ƙulla sulhu kamar yadda muka karanta jiya, an yi yarjejeniya za su fita su bar Madina, kuma za su fita ne da iyaka yanda raƙumi zai ɗauka. Saboda haka kaga sauran dukiyoyinsu ba za su ɗauka, sun zama ganima ga musulunci da musulmi. Sai Allah ta'ala ya ce irin wannan ganimar tana da bambanci da ganimar da aka je aka yi yaƙi aka yi dukiyar doka. Allah ta'ala ya ce wa ba'a fa'allahu ala rasuli, dukkan nan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo wa da manzan Allah shi, ma'ana ya dawo wa da manzansa wannan abin, ma'ana ya ba wa manzansa wannan abin na dukiya daga cikin abinda fa ma aujabtum alayhi min khayr, abinda ba ku yi tafiya da dawakai ba, ma'ana ba a yi shukuwa an yi gudu an je wurin wannan an yi yaƙi da dawakai ba, wala rikabin ballanta nara kuma ba, to wannan abin babu wani mai haƙƙi a cikin wannan dukiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana kenan Allah ya yanke hukunci irin wannan dukiya da ake ce mafai, domin al-ghanima shine dukiyar da aka samu ta kafure bayan an gwabza yaki da su. To wannan idan aka tattara ta, dukkanin mayaƙa suna da wani kaso a ciki. Ita ce Allah ya bayyana hukuncin ta a suratu al-anfal, wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhi al-qurba wa liyatama wa al-masakin wa ibn as-sabili in kuntum amantum billah wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqa al-jam'an. To waccan da aka yi dokin doka, idan aka tattara ta za a kasa gida biyar. Kashi ɗaya daga cikin biyar shi ne ka san waɗanda Allah ya ambata. Fa inna lillahi khumsahu, kaga da Allah, wa lirrasul, wa lidhi al-qurba, wa liyatama, wa al-masakin, wa ibn as-sabili. Da a kaso ɗaya kowanne za a rarraba. Wannan shine. Sai ya zama kaso huɗu kuma waɗanda suka je yakin su za. Su kuma sai manzo Allah ya yi bayanin ga yadda za. Sai ce lil farasi sahmani, walil rajili sahmu. Wata ruwaya ya ce lil farasi salasatu ashumin, lil farasihi sahman, walil farasi sahmu. Mana sai ce in aka zo rabin shi kuma wanda ya je da doki, to za a ba shi kaso uku. Kaso biyu na dokinsa ne, kaso ɗaya ne nasa. Wanda ya tafi da ƙafa kuma kaso ɗaya za a bi shi. Doki yana da me? Kaso biyu. To kaga da wani zai mamaki, to ya haka ba da doki. A dalili abinda ake amfani da shi wurin aiwatar da wani abu, in ba ya samun maintenance lalacewa ne. Kawai indai mota kawai indai kwa kuta buwa abi, ba a ajiye ya za a yi mata juye ya za a yi kaza, yanzu nan za ta lalace. To saboda maintenance sai mun zana yake a ba doki kaso biyu na sani, kai mai doki ka ɗauka so ɗaya. Me yasa kuma saboda doki yana da wata irin ɗawainiya ta musamman. Doki in dai lafiya lauyi ce, in dai ba Najeriya ta da ita ba. In ka zuba masa abinci ya ce yanzu ka damar da wannan abincin an jima ko bayan minti goma da wannan abinci. Ture shi zai. Yana shi ke na yasa wanda ya ce ɗazu. Ko irin wannan abinci zai ka zubo sabo, ba zai ce wancan. In dai doki ne, sai dai in ya haɗu da Najeriya ko? Ba san mutum ya haɗu da dabba ma ta san Najeriya, sai ya iya canza wata. Ta abin nan Allah ya samu, amma ba zai ci ba. Saboda haka ɗabi'arsa take, shi ba saraki ne, saboda haka ba komai yake ci ba. Saboda haka in ya ci abu baya cin ɗumame kenan, baya maimai, sai dai a ƙara zubo sabo a ci. To kuma ana son wannan dokin ya zama ana kiwata shi yana cin abinci yadda ne, gaba kuma a ɗauki shi a fita da shi yayi. To shi yasa sai a ba da kaso biyu. To kaga wannan ita ce ganima. To shi kuma wannan fai'u shi ne abinda mayaƙa suka fita, sai zama ba a wahala an yi wata doguwar tafiya da dawakai ba, ko raƙuma ba, ba a yi doki in doka ba, kafirai suka tsorata suka fita. To in suka fita suka bar wannan dukiyar, to ita ce wannan dukiyar da Allah yake magana a kan hukuncinta. Ita gaba ɗaya dukiyar ce Annabi ce. Kuma Allah ya faɗi ya za a yi a ayar da za ta biyo bayan wannan. To shi yasa sai Allah ya fara magana kan cewa wa ma afa Allahu ala rasuli, duk abin da Allah ya dawo wa da Annabi na dukiyar waɗancan kafirai, domin afa min al-fai'i, al-fai'u kuma shine dawowa, hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at ay fa in raja'at, al-fai'u ma'ana ar-ruju, ma'ana duk abin da Allah ya dawo wa da annabinsa da shi na dukiyar waɗannan wato munafikai, minhum daga su waɗannan banu nabir kuma aujabtum alayhi min khayl kuma ba ku yi wata tafiya ta azo a gani ba akan dawakai don manzala baro cikin garin Madina ya ɗan milamire ka ɗan zumir yi ba ya ƙara so ne banu nabir sai ka ga ba wata doguwar tafiya akai ta musamman da dawakai ba wala rikab ko kuma da raquba ba to babu wani mai mallakar wannan dukiya wannan dukiya ta annabci shi kadai shi ta Umar lokacin da ya hadu da su Abdullahi dan Abbas da Sayyidina Ali aka hadu a fadarsa da manyan sahabban nan daga cikin asharatul mubashirun bil janna Sayyidina Umar yake gaya musu yake cewa da su wannan dukiya fa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi kadai inji Sayyidina Umar al-Khattab yace abinda Allah ta'ala ya ba mu annabinsa na dukiyar waɗannan to ta manzon Allah ce inda yake kanat amwalu bani nabiy mimma afa Allah ala rasuli yace dukiyar bani nabiy tana cikin abinda Allah ya dawo da annabi mana wannan dukiya mimma lam yujid alayhi almuslimuna bi khaylin wala rikab daga abinda musulmai ba su yi wata tafiya ta musamman da dawakai ko abin hawa ba sai ce wa kanat lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama khassatan wannan dukiya ta annabi ce shi kadai fa kana yufiqu ala ahlihi nafaqatan sana a ciki yake fitar da abincin da zai ciyar da iyalin sa abincin shekara da aji wa ma baqi abinda ya rage yaj'aluhu fil kira'i was silah yana sanyawa wurin kula da dawakan yaƙi da makamai hujjatan fi sabilillahi ta'ala dan kyakkyawan talibi na kare addinin Allah madaukakin sarki to kaga wannan yana nuna Allah ya ba mu annabi wannan dukiya shi sa yake walakinallah sai dai Allah ta'ala yusallitu rusulahu yana dora manzannin sa ne ya ba su nasara da galaba alaman ya sha akan wanda ya ga dama shi sa Allah ya dawo da annabi wannan dukiya والله على كل شيء قدير الله تعالى من يكونين أبيت بك القومي الله تعالى يقول ما أفاء الله على رسوله دكا من أبند الله تعالى يدعو ودع النبي ندو كياتا موتاتا وعلى يقول فلله القرية ودبع وعلى ونمتار والنم wato bai din ba Allah yake falin nai to kaso ne na Allah mana Allah yana da kaso a ci walil rasul haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaso walil qurba haka nan da ƴan uwa makusanta na annabi wanda aka haramta musu cin sadaka da zakka wal yatama sai marayu mana wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba wal masakin sai miskinai shine mutumin da wato bai iya samun abin da zai wato rike kansa ba wabni sabili da kuma dan tafarki mana matafiyin da guzurin sa yake Allah yake ya raba wannan ne kai la yakula dulatan bainal aghniya'i minkum dan kada dukiyar ta zamo kawai tana juyawa ne tana kai kawo tsakanin mawadata kadai cikin shi yasa Allah su ma waɗannan kasan Allah ya kore musu ya ware musu wani kaso da shi ma za su samu abin da za su rayu dan kai zama dukiya iya mawadata take kewayawa domin ya zama dukiya iya mawadata take kewayawa talaka ba su da wata hanya da za su samu abin da za su rayu ba za su zauna lafiya ba shi yasa kaga Najeriya an yi matsalar tsaro ta warwarewa in ana son matsalar tsaro ta warware a gyara tattalin arzikin talaka ya ce kushi matashi ya samu abin yi Allah za a daina waɗannan abubuwa amma talaka yana cikin dangi kuna fantamawa kuna kashe makudan kuɗaɗe ba kowa ne yake da imanin da zai haƙura ba kaga shi da Allah da ya halicci dan adam ya fi kowa sanin dan adam yace Allah ya ba wa su waɗannan wannan hanyar da za su samu dan wani income ya dinga shigowa dan kada dukiyar ta zama kawai tana kewayawa ne tsakanin mawadata. Shi yana zaune kawai yana ra'asul mali ke ra'asul mali ajine abinda suke ce masa wai jari hujja ba shine talaka ya fara talaucin kudi ya fara kudancewa ajine yake tsarin da yake dike ne kaga Allah da kansa yake dan kada dukiyar ta zama kawai kewayawa take tsakanin wa iya masu wadata amma idan wannan yana da dan abin da wani abu na shigo masa wannan yana da dan abin da wani abu na shigo masa sai ya zauna da shi ka'ida idan ana son kasa ta zauna tsalau tattalin arziki ya zama tabaqatul wusta ita tafi yawa middle class ba lowa sai ya zama su kuma can higher class din a tabaqatul ula ya zama yan kadan ne sai tabaqatul wusta middle su zama su suka fi yawa tabaqatul dunya can lower class din su zama su ne yan kadan to za a zauna lafiya to yanzu ba a Najeriya an ka kalli ki kai adalci ba middle class daga lower sai ne ko akwai dakta yadda ne ba masanin tattalin arziki ba ne tattalin arzikin musulunci na sani kuma da shi ne hukunci ba ruwana da wancan na ba na tsari ban san shi ba amma dai na musulunci abinda aka tabbatar in ana son a zauna lafiya ya zama middle class ɗin fi yawa kamar yadda ake da a da middle class ɗin suka fi yawa da abinci matsala ne shi ba haka ta yi buci zai sati ni san da muna yara na san da ake sati biyu kwana goma ana buci kuma kullum sai an dora haka wata kunya an ci abinci saboda abinci ba matsala bane a lokacin wala ba matsala bane yanzu ba a wuni ɗaya ake bikin da wunin da waye da duk a wuni ɗaya an gaba da kai amarya kuma duk wanda ya tafi ala ya san wannan sati yake yi ko kwana goma ana dahuwa yau a dafa wannan gobe a dafa wannan saboda ba matsala bane abinci kuma da ko wucewa kake yi ƙofar gida za ta malam bismillah in baka zo ma ka ɗiba ka ci abincin ba ma zamarwa za a yi saboda ba abinci gida kai da kai da yawa ake yi kuma ba gidajen talakawa kar ka ɗauka wai saboda kowa middle class ne madaran nan ta holan ake sha kos ta shanu ba maganar abin nan ba yanzu ba duk wacan suya muke sha ba su a wancan lokacin kukula wa ya damu da wani wani yana mulki ka jirgin ta mulki ka wanda yana mulki me yasa yanzu talaka suka sa idanu akan shugabanni wala da talaka ya samu ka je ka ta mulkin ka wa ya damu da kai ina fata an gani to nan sai Allah ya faɗi hikimar dan ka dukiya ta zama iya waɗannan kawai take kewaya ba za a zauna lafiya shi sa Allah ya sama waɗannan su ma ga hanyoyin da za su samu dan wani abu da za su rayu saboda ɗan adam dole ya rayu in kuma ya rasa ba kowa yake imani ba wani sai nema kansa mafita ai na taɓa da labarin wani bidiyo da na gani na wani ɗan yaro da ya tafi ya ga yace wai bin lukin da yake so ya gani kuma ya zo ya gan shi kuma yana zuwa aka tambayi yaron ya yace ta a bashi bindiga shi bin lukin da yace aka je ki kula ka gama sakandare yace a bin gama ba yace ka je ka gama sakandare yanzu yaro mai irin wannan shekarun yana irin wannan ya kace tsammani wannan yanzu ba su ke cin mutum saboda haka jami'an tsaro suna kokari matukar da shi amma akwai abubuwan da za su taimaka ba makali ne yake kawo kau da abu kaɗai ba sai kuma a kalli menene ya jawo matsala sai a gyaggyara sai a zauna lafiya aka yake ko su kansu yanzu masana harkar tsaro a duniyar su kansu waɗannan turawa sun ce yaƙi baya kawo ƙarshen al'amari dole sai an dawo teburi an zauna an gyara abubuwa sannan sai a zauna lafiya Allah ya sa a samu gyara Allah ya ce wa ma'ata kuma rasulu duk abin da manzo ya zo muku da shi ya ba ku ya karantar da ku ba ku zo ku karbe shi 100%. Wa ma la'akum an hudda abinda annabi ya ane ku fanta huku haram. Wattaqullaha ku ji tsoron Allah. Inna Allaha shadidul iqab, lalle Allah ta'ala mai tsananin hukuma ne. Wannan aya ta yi bayani daga cikin fa'idodin nan ga abinda za a yi fa lillah. To menene ka san Allah? Wasu suka ce za a ba da shi a yi wa hidima ga Ka'aba. Wasu malamai suka ce ka san Allah shi ne ka san manzon Allah. Kenan da na Allah da na manzon Allah duk manzon Allah zai haɗa. Domin me shi yake zartar da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ne ba. Sannan wannan rasul an ba wa annabi ne saboda shi ma ya kare mutuncinsa. Tunda an hana shi cin sadaka, an hana shi cin zakka. Saboda haka sai Allah ya fito masa da wata hanya daga ciki don ya samu abin da shi ma zai dinga kare mutuncinsa. Wannan yana nuna ba dole ɗan adam sai ya kare wannan mutuncin nasa na abin da zai ci da bukatunsa da sauransu. Sannan sai kuma zil qurba makusanta annabi su ne banu hashim da banu al-muttalib. Saboda su ma an haramta musu cin da ka an haramta musu cin me cin sadaka. Saboda haka su ma sai aka buɗe musu wata hanya da ya kamata su ma su samu wani abu. Domin in suka rasa gurin annabi za su dawo. To shi ma kuma yana ta kansa. Shi ne wani zil qurba sai an yatama. Yatim bai da wanda zai ɗauki nauyinsa. Saboda uba ya rasu yana ƙarami. To za a ɗiba daga wannan a kula da tarbiyyarsa. Domin ya lalace. Don in maraya ya lalace to al'umma ta shiga uku. Amma aka ba shi tarbiyya ya zama mutumin kirki ya zama nagarci al'umma za ta ci gaba domin san da ya girma ya zama wani abu shi ma zai taimaki al'umma. Domin ya san al'umma ta yi hidima gare shi. Sai miskini. Shi ne mutumin da ya nemi abu ya rasa amma kuma zai iya tambaya. Shi ne miskini. Domin wanda zai tambaya ya ba miskini ne, mutumin zai iya zubar da mutuncin sai shi a bani. Shi za mu zala ce ai ba miskini bane wanda yake kewayawa ya zama dabino ɗaya ko biyu ko loma ɗaya ko biyu sai ce miskini shi ne wanda bai da wadata. Shi ba zai iya tambayan mutane ba, su kuma mutane ba su gane yana cikin bukata ba da za su taimaka masa. Wannan shi ne miskini. To shi ma sai a ɗan ɗau wani abu a bashi, sai matafi da guzurinsa ya yanke. To amma yanzu matafiyin da bai da guzuri amma yana da ATM kuma yana da kuɗi a kawo, kaga shi wannan ba ya ciki. Zuwa zai kawai jira ya ne, ya fitar. Sai dai idan aka wani ba ko ko mutu ko babu wanda zai sa ba. To kaga wannan ya halatta ya tambaya. Saboda yanzu akwai matafiyin da yanzu ba ya buƙatar taimako. Sai dai ma ya taimaki wasu daga cikin 'yan gari. Ko ba haka bane? To sai Allah ya ce wa ma atakum rasulu duk abin da annabi ya bayar ya zo muku da shi ku karɓa. Sai malamai suka ce wannan aya tana nuna mana cewa duk abin da manzon Allah ya shar'anta hujja ce. Hujja ce wajibi ne ya aiki da shi. Ya nuna sunnan manzon Allah wajiba ce a yi aiki da ita kuma hujja ce. Tun daga abin da Allah ya ce duk abin da annabi ya zo muku da shi ku karɓa. Abin da ya ane ku ku hanu. Kenan duk abin da manzon Allah ya hana daidai yake da abin da Allah ta'ala ya hana. Shi ya sanya wata rana Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce Allah ya tsinewa alwasila wal mustausila alwashima wal mustaushima sai ya ce wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat li khalqillah alwasila mai ƙara gashi wal mustausila da wanda take ta nema a ƙara mata ina wanda take ƙarin gashi a matsayin sana'a da wadda ta je ta nema a ƙara mata dan Allah ya tsine mata ya ce wal washima ta da mai shashewa wal mustaushima da wadda ta nema ai mata sai ce wal mutanammisa da matan da suke fiƙe giransu ta zama siririya wanda da mu muna yara mun ga mace ta irin wannan kawai ka angoci da da yasa annabi mu haka muke cewa kuma za ga hayin zama tan banza ne sai fiƙe giran nan ta zama siririya sannan al mutafallijatu lil husn da wanda suke zuwa a kankare musu haƙuri dan a ce suna da hushiriya saboda in ta waƙe baki kaga tana da hushiriya za ta samu shiga al mutafallijat lil husn al mughayyirat khalqillah yace wanda suke canza halitta Allah sai da dan masu yace wa mali la al'ani man la'anahu rasulullahi huwa fi kitabillah yace me zai hana ni wa tsine wanda annabi ya tsine wa kuma tsine wa tana littafin Allah to ne yace tana littafin Allah sai wata mata ita abin mata gamsu ba sai ta je ta bude Qur'ani tun daga Fatiha zuwa nashi ta karanta ba ta ga wannan ba sai ta dace ce ya kai Abdullahi ka ce yana littafin Allah ni kuma na karanta bango zuwa bango ban gani ba sai ce in kin karanta alqur'ani akwai a ce sai ce mata wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ya abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku karba abinda ya hana ku hannu kuma annabi ya hana wannan ya tsine wa su wannan kaza kenan sunna hujja ce saboda haka yadda haka bata hakuri ba sai ta ce to ai matan ka ma suna yi irin yan boko kofin ta ce iyalan ka ma suna yi to tana kofar gidan yana zaune sai ce shiga cikin gidan ki duba sai ta shiga ta kewaya ta duba matan ta kalli iyalan bata ga kowa mai wannan ba sai ta fito sai ta ce eh gaskiya ne ba sa yi kaji ta kuma ta yi adalci sai ya ce wallahi da suna yi ba zan zauna da shi ba wannan tunda me manzo Allah ya hana wannan kaga yana nuna wato sunna hujja ce tunda gashi waɗannan sun tabbatar da cewa wato ayi kaza ayi kaza wani yazo ya samu wani daga cikin sabbin manzo Allah ya ce yaya aka ce mana wurin wato aikin haji kaza to ina inda Allah ya faɗa ayi wannan sai ya ce masa wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu mana tunda Allah annabi ya karantar da mu kuma Allah ya ce duk abinda annabi ya zo da shi ayi aiki da shi duk abinda ya hana a hannu to wannan ya zama hujja kenan saboda haka kenan mana sunnar manzon Allah hujja ce kuma binta shine tsira duniya da la'ira shi da Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah mana ku kiyaye saba ma Allah akan abin da shari'a ta zo da shi saboda inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne na
lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanahu wa yansuruna Allah wa rasulahu أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
الله تعالى يقول للفقراء المهاجرين ma'ana wancan abin da Allah ta'ala ya bawa manzon Allah ya dawo masa da shi daga arzikin waɗancan banu nadir Allah ya ce to irin wannan arzikin na fai'u kuma lil fuqara shi ma yana daga wato waɗanda suka cancanci a raba musu shine fuqara fakire nawa na almuhajirin fakire muhajirai alladina ukhriju min diyarihim wadanda aka fitar da su daga garuruwansu wa amwalihim aka raba su da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan suna neman wata falala gurin Allah da yaddar Allah ta sa suka bar Makka suka bar dukiyoyinsu suka bar komai suka hijira suka dawo suka zama fuqara talakawa a nan Madina sun yi haka ne don neman falala wurin Allah wa ridwanan da yardar Allah wa yansuruna Allah kuma suna taimakon Allah ma'ana suna taimakon addinin Allah wa rasulahu da manzon Allah
Allah yake ulaika humus sadiqun, waɗannan su ne masu gaskiya a cikin imani. Wannan aya tana nuna darajar almuhajiruna, kuma Allah yake su ma suna da kaso kenan a cikin wannan dukiya ta kai. Allah yake wallazina tabawwa'u dar, da kuma waɗanda wato suka tanadi gida ga masu imani, su ne wa mutanen Madina suka tanadi gurin zama ga masu imani. A nan wasu daga cikin malaman tafsiri na cewa wallazina tabawwa'u dar suka ce sabuwar magana ce, iya waɗanda suka samu fai'u, waɗanda za a raba fai'u, iya wanda ayoyinsa suka faɗa zuwa lil fuqara'il muhajirina, sai zama wallazina tabawwa'u dar sabuwar magana ce. Allah yana yaban irin abin da mutanen Madina suka yi. Wasu malaman suka ce a'a, su ma sun shiga ciki, waɗanda suke da buƙata daga cikin mutanen Madina su ma za a iya tallafa musu cikin wani dukiya. Shi ne Allah ya ce wallazina tabawwa'u dar, waɗanda suka tanadi gidan zama wal iman da imani, ma'ana suka tanadan ma masu imani gurin zama, min qablihim, tun gabaninsu, ma'ana tun tuntuni kenan, su ne mutanen Madina, domin sun fara da yaɗa addini da ayyuka na addini da sallah a Madina tun kamun muhajiruna su hijira su zo Madina. Domin bayan bai'atul aqaba thaniya da aka yi a wurin aikin haji da al'ansar da mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun nemi manzon Allah ya tura musu wani da zai karantar da su addini. Manzon Allah ya tura musu Mus'ab ibn Umar. Mus'ab ibn Umar ya zauna a Madina, kamin ya dawo maka gurin annabi babu wani gida a Madina face akwai musulunci a ciki, ma'ana kowane gida akwai memba. In ma gidan basu musulunta gaba ɗaya ba, to akwai musulunci yana da memba a gidan. Kamar da yanzu zai wahala ka ga wani gida babu mai sunna, ko ba ka wani gida in ba ya yi za ga matarsa tana yi, ba yadda zai. Na ga wanda shi bai ƙaunar sunna ko ta kusa ko ta nesa, amma ba ta yi sunna ce, saboda haka ta kawo ‘ya’yan makaranta ta sunna ta tafi. In ya zo yi abin da zai ta ce ka je ka biya kuɗin makaranta, in ya ce sai ta ce ba ni takarda, shi kuma Allah ya jarrabe shi da son ta ce shi haƙuri zai je biya. Ta ce malam shi kaɗai zai tafi da aƙida sa, amma ita ta kwashe ‘ya’yan duk sunna su kuma ya haƙura. Kaga shi kaɗai in ya mutu, shi kaɗai ya mutu da aƙida sa, ita ta raba ‘ya’yanta da ni ta bida. Haka ake son me, to inda ba ta koyi sunnan ba ka ga karanta ita ma ta bi. Ta bi shi kawai a tafi cikin mata. Wannan kaga wannan ya jawo lokacin da manzo Allah ya zo ya hijira kusan Madina za ka ce kawai musulunci ya ɗinke a ciki. Ko ina musulunci ne. Shi ne ma'ana abin da Allah yake min qablihim, tun gabanin su muhajirun ɗin. Dama su waɗannan tuni sun riga sun tanadi wato gurin zama ga masu imani, kuma tuni imanin ya zauna a wannan gari na Madina. Allah ya ce buna man ajara ilayk, suna matuƙar ƙaunar waɗanda suka yi ƙaura daga Makka zuwa gare shi. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, kuma ba sa jin wani wato damuwa ta buƙatuwa zuwa ga abinda suka ba wa su muajiruna ɗin wato a cikin zuciyarsu. Ba sa jin kamar sun takura, kamar an matsa musu, kamar abinda suke faɗa bayarwa don dole ne, ba sa jin wannan. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, kuma suna fifita waɗannan muhajiruna a kan kankin kansu. Walau kana bihim khasasa, ko da ko suna da buƙatuwa zuwa ga abin da za su bayar. Sai Allah ya ce وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, duk wanda Allah ya ba shi ikon kare rowar da take zuciyarsa ya bayar don Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, Allah ya ce waɗannan su ne masu babbar. Wannan aya tana nuna mana darajar al-muhajiruna wal-ansar. Shi yasa malamai suka ce wajibi ne akan kowane musulmi ya ƙaunaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa? Saboda Allah ta'ala ya yarda da su sun yarda da Allah. الله ينا تيوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يا جدي شو سنجد الله نبي سبودا سو مهاجرون سنبر جدا جنسو جدوكيو ينسو دا أرزك إنسو سنتقو سنزونا باسد كومي كويدو من نيمان الله يددسو كما سبودا ونن الديني دا الله سنشان شانشان نونك ونغريسو الأنساء سو كما سنتيما كاما مهاجرون سنباسو قرن زما سنتن لقاموسو سنكاري أكيدا دا دعوات هذا سو ما سنشان شانشي Allah ta san cancanci mutane su kaunace shi shi da magana ce babu wanda zai kaunaci mutanen Madina sai mai imani yace ba wanda zai ki su sai munafiki wanda duk wanda ke kin su munafiki ne kaunar su mai imani ashe kenan duk wanda yanzu yake nuna bai kaunar sabon annabi to kawai zindiki ne bai da imani to wanne لكن يقول لنا الله يتي أولئك هم السابقون سوى مؤاجرون الأنصار يتي أولئك هم المفلحون إمام الشيخ تفسير سيتي جس سقوفاً لأنه سبقاً كمؤاجرون رسول ذاك الأنصار أول أولا الله يتي سنة لإيرهم من سبقاً هكذا جس سقوفاً لأنه سبقاً كما الأنصار رسول ذاك سامو مهاجرون سوما أول ورغم كما الله يلم سنة من سفر سوى ذاك كان إيشوى غباء إيشوى كل نوات النباء الله تو كاذا كينام تند سفر سوى واجبين كينام كونة چيسو سوى الله يا كونة چيسو يا تبا تند سنة سيبقون الدين الله يا تبا تمسو لچيوى سوني ما سبب بذب أبا نغباء الله تعالى يا تبا تند سيوى duk wanda yake jin yana kin shi to bai da imani Allah yake Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ru'ama'u bainahum tara'um ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana fima fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawra wa mathaluhum fil injili kadhar'in akhraja shat'ahu فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء جلت ليغيظ بهم الكفار تو ان سفد الله يجيرو سيجي دومن الله يسني باكر ري ده بكين تشكي ده جن اوشي ازوكاتن كافرين سيما ماركي يجي دو ان دي يجي جن اوشن صحابان النبي ده الله يسفن تاسو انا يا ولولي ايمان انسا دومن الله يفدا to wane ne sahabi sahabi malami suka ce man laqiya annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam walau takhallalat riddatu ala al-asah sahabi shine mutumin da ya haɗu da annabi yana mai imani da manzon Allah ya mutu akan musulunci ko da ridda ta gindaya amma dai ya rasa akan musulunci sahabi ne zaka ce wanda ya haɗu da annabi haduwa kaga tana da fadi ba sai lalle gani bace kuma akwai wadanda suka hadu da annabi amma ba su ganshi ba kamar zuwa su ibnu ummi maktum kaga makahu amma ya hadu da annabi amma bai ganshi da idan sa tunda baya gani amma sahabi ne sanan akwai kananan yara da suka ga annabi ko suka hadu da annabi a lokacin ba za su iya gane manzo Allah ba amma sahabbai ne kamar wa Muhammad ibnu Abubakar an haife shi a hajjin bankwana a Zulhulaifa mahaifiyarsa Asma'u bint Abi Umayy ta haifa masa Sayyidina Abubakar kaga aka tafi da shi aikin haji yana zanin goyo aka dawo manzo Allah ya rasa a watan Rabiul Awwal kaga bai wuce watanni uku ko hudu ba a duniya amma sahabi ne domin me ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah ya gan shi ina fata an gani shine mana wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka kenan wanda da ya haɗu da manzon Allah ba za shi ba sahabi ba ko da sun yi zamani daya kamar su Abu Usman annabi ya yi zamani da manzon Allah amma ba su haɗu ba sunabi bi Abdurrahman ibn Usayla shi sai da ya haɗo kayan sa ya zo Madina yana shigowa Madina aka ce shekaran jiya manzon Allah ya rasu su Uwaisul Qarni yana Yaman manzala yana duniya amma ba ka hadi da manzala ba saboda me yana kula da mahaifiyarsa ba ta da lafiya shi yasa manzala yake da Umar za ku hadi da shi in ka hadi da shi ka ce maka addu'a addu'a ka karbiya ci saboda biyayyarsa da uwa shi kuma a can garin suna tawhalar da shi sannan mu'minan biyi yana mai imani da Allah kenan wanda ya hadi da manzala bai imani da shi ba za ce sa irin zuwa Abu Lahab zuwa Abuja in zuwa eh da annabi ba sa mai mun kenan wanda ya hadu da annabi yayi imani da annabi malamai suka ce hadu wannan ta nuna wanda ya hadu da shi ya dade da wanda ba ya zo ya tafi yanzu kamar irin su mai wancan bawan Allah da ya zo wa annabi tambaya mutumin ba kauyen nan da ya zo wato Ibnu Salama da ya zo gurin manzala ya masa tambaya ai kaga Hammam Ibnu Salama kaga sai ya zama tambaya zan tsananta ma da ya gama tambayarsa kuma ya juya ya ce na rantsai da wanda ya aiko ka ba tsari ba rigi waɗannan kawai zan yi juya ya tafiyarsa sahabi ne saboda ya haɗu da manzala kuma ya yi imani da manzala sallallahu alaihi wasallam a kan haka wanda ya haɗu da manzala Allah bai imani da shi ba sai bayan mutuwar manzala sannan ya yi imani ba sahabi ba ne sai dai ya shiga cikin tabi'ai saboda sanda annabi yake raye bai yi imani ba ina fata an gane sannan wa mata alal islam kuma ya mutu akan musulunci kenan koda bayan rasuwar manzala ya ridda daga baya ya dawo musulunci kuma ya mutu akan musulunci sahabi ne kaman wa Ash'as ibn Qais yana cikin mutanen da suka yi ridda bayan rasuwar manzala amma da sai na Bakar ya yaki waɗanda suka yi ridda ya dawo musulunci ya kyautata musuluncinsa har sai na Abu Bakar ya aura masa ƴar uwarsa to da haka sahabi ne me yasa sahabbancinsa ya dawo malamai suka ce saboda ridda tana ruguza aiki to inda suka yi sabanin shin sai an mutu koko idan mutum ya dawo musulunci bai mutu ba aikin ya dawo mafi ingancin magana aikin ya dawo waɗanda suka je bai dawo suka ce saboda Allah ya ce wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin wanda suka ce ya dawo suka ce saboda Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi faya mutu ya mutu yana ridda to shine wannan fa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kenan in ya dawo sahabbancin sa ya dawo ina fata an gane to da ka wannan shine sahabi akan haka kenan wanda ya zauna da annabi yayi imani da shi amma bai mutu da musulunci ba sahabi ba kaman wa mijin Ummu Salama a mijin Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan Ubaydullah ibn Jahsh da shi aka hijira zuwa Habasha da Ummu Habiba amma ta ya koma Nasara ya koma Kiristanci mutu akan haka ko wannan matashi da yazo gurin manzala da Bukhari ya kawo ruwaya yazo gurin manzala ya musulunta har ta kai yana rubuta manzala wa'ayi rubutu a matsayin ridda ya gudu ya koma wurin kafirai ya ce manzala bai san me yake ba sai abin da ya rubuta masa kuma ya mutu da ya mutu ƴan uwansa Allah suka haƙa ramin suka binne shi wata gari suka gan shi a waje ƙasa ta je hushi ta ta buƙatar sa suka ce sahabban manzala ne da manzala suka tone gawa ɗan uwan sun ƙara haƙa rami mai zurfi sun ƙara binne shi suka jibga ƙasa wata gari suka gan shi a waje sun ƙara haƙa wani ramin suka jibga ƙasa mai yawa suka binne shi wata gari suka gan shi a waje su da kansu suka ci wannan ɗan iska ne suka jibar da gawa suka je banda gawa su ma kansu kenan su ma annan sun san wannan ba mutumin banza ne saboda ka sai ya mutu yana kan addinin musulunci to kaga ko wanda ya samu wannan daraja ba yadda za a yi ka ci jarrafin sa ka zauna lafiya kuma ka'ida ce ta rayuwa duk wanda suka ci mutuncin bayan Allah sahabban manzon Allah tun daga baya har zuwa yau ba wanda ya kai labari sai da Allah ya wulakanta shi lokaci ya yi matsaya na wallahu alam a shi wannan dama ai malamai da kansu sun faɗa ai cin mutuncin malamai wanda ke cin mutuncin malamai ba a kai labari wallahi ba zai kai labari ba a ibnu daqiq al-aidi yana faɗa yana cewa mutuncin malamai guba ne duk wanda yake sai ya halaka. Me fadin wannan fa ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi yace mutuncin malamai guba ne, duk wanda yake wannan mutuncin sai ya halaka. Shi za ka kiyaye kanka ba kai ba cin mutunci, kuma ka zuba ido kaga duk wanda ya ci mutuncin malamai yana kai labari ba kai labari tun a baya har zuwa yau. Allah ya kiyaye. Ba ce su masumai ba ne ko, amma mutumin da alherinsa ya fi sharrinsa yawa baya halatta ka dinga yaɗa sharri a kansa. Mutumin da sharrinsa ya fi alherinsa yawa to wannan shi ne za ka yaɗa sharri. Wannan ita ce ƙa'ida ta rayuwa. Ba wai malami ba ko ma waye, in ya yi sharri ɗaya sai zama ya yi alheri goma, in ka yaɗa wannan sharrin sai Allah ya kama ka. Wallahi ya rabe ka, saboda alherinsa ya fi sharrinsa yawa. Mu kuma sai zama yanzu abinda ake jira a ji sharri. Haka ne? A ji sharri. Ko yaya wani an zai yana magana da wata, sai a dinga leƙa wane ne? Shi za a yi annabi yake bayani, sai kai bayani. Wani yake ce min ya ɗauko wata a bayan mashin sai ya ji wasu suke, sauka lafiya. Sai ya fahimci wannan sauka lafiyar akwai wani magana a ƙasa. Saboda shi ma alfajirin sai ya juyo kan mashin din sai ya dawo. Sai ya ce ɗan wata ce uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ta sa ran kai ta. A'a ba na ya ce a'a saboda na ga wasu sun fara leƙe-leƙe. Uwanmu ɗaya ka kalli ka ba ta sa ran kai ta. Kana jiya ce an ga aran ma ya wuce da wata. Kuma aka wani. A jiya Laraba an samu taimakon marayu gurin 'yan uwa musulmi. Naira 27,415. Allah ya saka da alheri ya sa a mizani. A tambayoyi gobe in kuma Allah ya kawo gobe su ta shi kenan.